Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Yau babin jin ra'ayoyi za mu ba 'yan Najeriya ne mazauna Amurka musamman dama domin bayyana ra'ayoyinsu kan ranar demokuraɗiyya da za a yi biki gobe. Za mu kuma nemi jin ko suna gani talakawan Najeriya sun san da zaman gwamnati kuma suna warbar rauman demokuraɗiyya. Kafin nan za mu gabatar da rahoto guda ɗaya daga Jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka fitar da jadawalin zaɓe. Yanzu dai ga halin da duniya ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne 'yan Najeriya suka yi wani gangami a wurare daban-daban da suka hada da wuraren ayyukansu don kaddamar da abin da suka kira ranar farko ta soma zaman makoki don nuna juyayin hali da kasar ta tsinci kanta a ciki. Gangamin wanda ba taɓa yin irinsa ba bai samu amincewar gwamnati ba, sai dai ya samu jagorancin 'yan rajin fararen hula inda suka yi zanga-zanga akan hali da suka kira yaduwar tashe-tashen hakula a faɗin kasar. Da hantsi ne da miliyoyin mutane suka yi shiru na wani ɗan lokaci domin jajintawa mutane da suka rasa 'yan uwansu ta hanyar tashe-tashen hankula da ta'addanci. A wasu wurare kuma 'yan Najeriya da suke zaune a ƙasashen Afirka ta Kudu da Burtaniya da Amurka sun ce su ma suna shirin irin wannan nasu gangamin, yayin da masu amfani kuma da shafukan sada zumunta su ma suka yi ta bayyana ra'ayoyinsu akan wannan lamari. Najeriya wacce tafi kowace ƙasa a nahiyar Afirka yawan mutane na huskantar tsananin rashin tsaro, inda 'yan ƙasar da dama ke cewa ya ƙaru ainihin cikin shekaru biyar da suka gabata. Jami'an ƙasar Japan sun ce shugaban Amurka Donald Trump da Prime Minister Japan Shinzo Abe za su gana kafin taron ƙolin da aka shirya tsakanin Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump da Abe sun tattauna a yau Litinin a yayin da jami'an Amurka ke a ƙasashen Koriya ta Arewa da Singapore domin tattauna yadda za a tsara haɗuwar shugabannin guda biyu. Fadar White House ba ta maida martani akan tambayoyi da muryar Amurka ta yi musu ba akan tattaunawa da Trump zai iya yi da Abe. Maganar wacce suka yi ta wayan tarho ta faru ne kafin shugaba Trump ya tafi makabartan ƙasa da ke Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka domin halartar hidiman tunawa da tsofaffin soja 'yan mazanjiya. Kusan Amurkawa 34,000 ne suka mutu sanadiyar rikici da aka shekaru uku ana yi a lardin. Wani matashi ɗan ƙasar Mali ya nuna bajinta a birnin Paris, inda ya ceto wani yaro da ke lilo a barandan wani gida mai hawa huɗu. Mamadu Gassama, bakon haure ne daga ƙasar Mali ɗan shekaru 22, ya ce ya ga yaron ne cikin haɗari a wata unguwa da ya je ranar Asabar domin kallon ƙwallo a talbijin a wani wurin cin abinci. Wani faifan bidiyo ya nuna Gassama yana ceto yaron, inda ya yi amfani da hannayensa ya hau sama, inda wani mutum kuma da ke saman yake ƙoƙarin riƙe yaron kaɗai fado. Gassama ya isa hawa na huɗu kuma ya ceto yaron da hannu ɗaya. A lokacin da 'yan kwana-kwana suka iso wajen, yaron ya riga ya kubuta daga haɗari. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Gini Alpha Conde ya naɗa sabbin ministoci da dama a cikin dare, ciki har da ministocin kuɗi da na tsaron ƙasa, yayin da ƙasar ke fama da rikici wanda ya biyo bayan zaɓen watan Fabrairun bara. Conde ya canza ministoci 13 cikin 33 a cikin wata sanarwa da ya jiya Lahadi ta gidan talbijin ƙasar, sai dai bai wani ƙarin bayani a hukumance akan dalilin waɗannan canje-canje ba. Babban birnin Conakry da wasu manyan birane suna fama da tarzoma da zanga-zanga biyo bayan zaɓen watan Fabrairun bara da shugabannin 'yan adawa suka yi zargin cewa an tafka maguɗi da rashin adalci. Mutane da dama ne aka kashe a cikin tarzoman tsakanin watannin Fabrairu da Maris.
an shirya gudanar da zaben ƴan majalisar dokoki a cikin watan Satumban wannan shekara. Jami'ai a ƙasar Spain sun ce sun ceto kimanin bakin haure 550 wanda suke balaguro mai hadari a kan tekun Mediterania yayin da suke kokarin tsallakawa daga arewacin nahiyar Afirka a cikin kwale-kwale. Jama'an sun ce bakin hauren sun cika cikin jiragen ruwan kwale-kwale 17 kuma uku a ciki sun nitse a cikin teku sakamakon yanayi mara kyau. Hukumomin Spain sun ce galibin waɗanda suka ceto sun fito ne daga arewacin nahiyar Afirka da kuma kudancin Saharan Afirka. Spain tana cikin ko kuma tana kan gaba na zama matataran bakin haure a nahiyar Turai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To kafin mu jira ayoyin ƴan Najeriya mazauna nan Amurka kan ranar demokradiyya da za a yi biki gobe a Najeriya. Bari mu faro tako a Jamhuriyar Niger, inda hukumar zabe ta fitar da tsarin jadawalin zabukan da za a gudanar a kasar domin ba ƴan siyasa damar soma daura damara. Abinda jam'iyya mai mulki ke cewa yayi daidai, yayin da ƴan adawa kuwa ke cewa wannan suna kaura cewa wannan ayyukan wannan hukuma da suke yi wa kallon ƴan amshi shatar gwamnati. Kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Ayamai Sulaiman Barma ya aika mana.
Tsarin jadawalin da ke bayyana a washegarin jerin ganawar da aka yi tsakanin hukumar zabe da masu ruwa da tsaki a sha'anin zabe na Jamhuriyar Niger na nunin za a soma ne da zaben kansiloli a farkon shekarar 2020. Kafin a cike da na 'yan majalisar dokoki da na shugaban kasa a farkon shekarar 2021, kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta Seni Aladuwa Amada ya shaida mana.
Za a yi zaɓe na ƙananan hukumar wanda ake cewa kwatsaye-kwatsaye insha Allahu 12 ga watan Janvier na 2020. Zaben shugaban kasa da na 'yan majalisoci tsakanin October 2020 zuwa Fevri da 2021.
To koya jam'iyyar siyasa ke kallon wannan jadawali? Ga Abubakar Sabo na jam'iyyar PNDS mai mulki.
Wajen PNDS tarayya mun gamsu da chronogram tun da na gani insha Allah suna yin shi cikin lokaci. Kakin zaben kananan hukumomi yazo kamar 2020 ina ganin sun kare fishe da shi na za a shirin zaben kananan hukumomi.
Sai dai shugaban jam'iyyar PND a wayewaya Sumaila Ahmadu na cewa warware hayaniyar da ke tattare da kundin zabe shine abin da ya kamata hukumar Seni ta fi ba fifiko, ba wai saka rane kun zabe ba.
To shi zaben nan a haka yadda ake jami'an tsaro ne za a huddo su tsare wasu ƴan ƙasa su zabe wasu ba su yi ba, ko ku a suwa ne ne matukan ƴan takara, kuma suwa za su yi zaben, kuma suwa za a zaba. Ta gana abin duba ne anan babiyar za a hukumar zaben nan ta shirya zaben nan muddin ba a je aka gyara wannan kurakurai na kundin zabe ba.
Tun a watan Nuwamban 2017 ne mambobin hukumar zabe suka yi rantsuwar kama aiki, amma har kawo yau ƴan adawa ba su aike da wakilansu a hukumar ta Seni ba. Dalili kenan da mataimakin shugabanta ya fara jan hankula.
Matsala ce ta siyasa, mu ba kungiyar siyasa bace, ba hukumar siyasa bace, hukumar zabe ne. Mu inda muna da kan matsalai da mun shawo shi, to ba mu da kan matsalai. Mai mu da fatan mu duk abin da muke so ƴan siyasa su gane majina. Kowa da kowa ya zo mu tsare zabe tare, mu yi aje a yi zabe tare.
Karancin kujerun da aka ware domin wakilcin bangaren adawa a hukumar zabe yasa waɗannan jam'iyyu tunanin cewa ba za a gudanar da zaben akan gaskiya ba, saboda haka ƴan hamayya ke kallon hukumar ta Seni a matsayin haramtacciya. Inji Aminu Isya na jam'iyyar Model Lumana.
Kowa san irin sharuɗa mun ka aza, kowa sai da ƴan ƙasa sun shaida, duniya ta shaida, bangaren ƴan adawa mun ce ba mu yarda da duk wani tsare-tsare da aka yi wannan shaye zaɓe ba, tunda hukumar ta zaɓe mu sa akwai ta ba, don ka gare mu mun kungiya ce wanda babu ta nan, ba ta samu karɓo ƴan ƙasa ba balle ta ce wannan zaɓe, kenan zancen yin zaɓen ba ta yin ba.
Miliyan 38,000 na sefa ne ake hasashen za a yi amfani da su domin zaɓukan gama garin da Nijar ta sa gaba, yayin da ake buƙatar miliyan 65,000 na sefa don haɗa sabon kundin rajista irin na zamani wato fishe biometric. Kuma a cewar hukumar Seni za ta ci gaba da tsare-tsare don ganin komai ya gudana a kan lokacin da aka ƙayyade. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To kafin mu bude layuka domin jin ra'ayoyin 'yan Najeriya mazauna Amurka kan ranar demokradiya a Najeriya, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Bako na nan zane a Los Angeles, California. Demokradiyyar Najeriya dai ana kokari amma akwai matsala, akwai abubuwa da dama dake tafiya a cikin demokradiyyar Najeriya da bai kamata ba. Kaman lokacin zabe, mutane ba su ina gani kaman ba su da yanci sosai domin su yi zabe kaman yanda ya kasance a wayan su kasashe. Kuma banda haka lokacin zabe ana ce za a ba mama ta kwota, bisa ga demokradiyyar wayan su kasashe ai ba yanda za a yi a ce a ba mama ta kwota ko kuwa a ba su percentage na zabe da za a yi, tunda mata ma mutane matan Najeriya ne, ya kamata su kasance da yankin tsayawa a takarar zabe. Bai kamata a ce dinga ba da percentage ma mata ba, abinda na gani kenan a demokradiyyar Najeriya.
Mana Abubakar Junaidu, wato idan muka dubi demokradiyyar Najeriya a yanda ta kamo hanya zuwa yau, sai mu yi Allah godiya domin takun iya tafiya yanda ya kamata, amma kasan ai dama ba a yin ɓari wai a kwashe duka. Wato ana saƙa ne wasu na warwara, ana yin saƙa wasu na warwara inda al'amari yake tafiya kenan. To amma babban abin da ya kamata shine ni, wato a irin na fahimtar demokradiyyar Najeriya, shine wato masu Najeriya na gobe wanda yake su ne matasa, ina so su sa ido sosai su kai inda abubuwa suke tafiya, saboda sai su ga cin ina ne aka kuskure sai su gyara. In aka yi kuskure sai su gyara, domin ne babu mutum ɗaya da zai ciki ni ne dukkan duka komai na sani a babu shi. Sannan kuma har yanzu a demokradiyyar Najeriya fa akwai masu yi mata zagon ƙasa domin ba sa son a kai gaci. wasu sun kasa faske labari wato yanzu kuma ma san kai labarin ba a so san ku kai labari tun da yake nasa Allah da kai labari ba san kuma ba zai kai labari ba ai to shin abin da yake tafiya da muka yi Najeriya kenan akwai san zai tsaya a cikin al'amarin
sunana Reverend Yakubu Bulus Backwash daga nan America na nan a cikin Maryland ra'ayina game da demokradiyya da muna celebrating ita ce bari mu zauna mu duba menene muke celebrating aguna agani na demokradiyya ya kamata ya taimake mu mu duba baya ina muka fito ina muke yau muna wannan celebration bari ya zama muna celebrating unity namu da kuma diversity namu unity namu ita ce ta kai mu har muka samu wannan ranci daga mulkin soja bari ya zama unity ne zai sa mu ci gaba a wannan kasa ga baki daya
sunana Tali na daga nan New York birnin New York so wannan lokacin democracy da ya kamata duk matasa Nigeria su duba wannan lokacin da ya kamata mu karfafa juna musamman tsakanin fita yin aikin gwamnati ni naga matasa Nigeria komi duk iyaka abin da muka yi shine mu ta complaining cewa wannan ba shi da kyau wancan ba shi da kyau amma fitawa zuwa aiki a jidamu mu ma mu dumu ko shanin registration kai ka fito kai contestant election ba a jidamu anan mu kawai za kira mu a ce mu zo mu yi aiki saboda zaben iyayenmu amma mu a cewa jidamu ba a jidamu yanzu ya kamata ni a democracy day na so an ga matasa sun fito sun shiga sanin gwamnati saboda duk ko inda abubuwa suke a Nigeria sanin mu matasa mu muna wahala an ce mu je makaranta ba wurin zama a university ka gama university ba aiki ba kuma za a yadda ka fita wai kai ka fita a zaɓe ka ba election sai dai kai ka je a zaɓe iyaye to mu muna so daga yau a jidamu a Najeriya mu matasa muna so a jidamu so ina so in ɗauki wannan lokaci wannan zarafi in karfafa duk matasa a Najeriya su fita a jidasu mu fita a jidamu dukkanmu to in gode.
Sunana Vincent Azong daga Boko Benue State Nigeria amma yanzu na kasan turai nan America gobe democracy day ne a Nigeria yanzu democracy ya kai shekara 18 a Nigeria yanzu kushi nan tambaya yanzu muna cin gaba ne ko muna dawo baya amma a gani na muna da mun dawo baya almost lokacin da Sadauna da Tafawa Balewa suna miliki da yanzu ban gana amfanin demokrasi a Najeriya ba kwarai lokacin da aka ba demokrasi duk Najeriya sun ji daɗi kasan waje ma sun ji daɗi har mutanen waje suna zuwa su yabe mu wai mun samu cin gaba a duniya amma ni ban ga wani cin gaba ba domin iliminmu ya koma baya yaro zai gama university yau a Nigeria bari iya rubuta sunan shi ba bari iya cewa dai ya yi wani sentence muhammad a cewa wannan ya gama university ba yau an tashi ana kashe-kashe a wata daya an yi kashe-kashe sun kai a Benue kawai sun kai almost 108 zai abu zamfara a ta mama Taraba ana kashe mutane ko wani rato mai na cewa ana celebrating democracy day. Democracy day ya goma juya shi ya zama ranar ana mourning ana kuka mutuwa domin ba wani ban ga wani amfani a cewa ana celebrating democracy day ba. Mutane suna shan wahala, talauci ya shiga, crime sun yawa yanzu.
To abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma gobe mu bude layuka ga sauran masu sauraron mu daga ko ina domin jin ra'ayoyinku kan maudu'i da za mu sanar. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, muna fata ku ne lami lafiya kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau za mu fara ne da wannan labari sabo da yake fitowa da ke cewa wani lauya kasar Masar ya shigar da ƙara yana neman zunzurutun dala fiye da biliyan 1 na kuɗin diya da ya ce sai Sergio Ramos na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ya biya a matsayin gangancin da yi na kayar da Mohamed Salah a ƙasa har ya janyo masa mummunan rauni a kafadarsa a lokacin da aka yi gasar cin kofin zakarun ƙasashen Turai din nan na ranar Asabar, inda su ƴan Real Madrid din suka samu gagarumin nasarar cin Liverpool da ci 3-1. Da magoya bayan Liverpool da magoya bayan Real Madrid din sai ya baci kwallo lokacin da suka ga Mo Salah ya tattaka ya fita daga cikin filin kwallon kafa bayan wannan abin da ya same shi lokacin da shi Sergio Ramos ya kai shi ƙasa. To duk da cewa hukumar kwallon kafa ta Misr da shi kansa Mohamed Salah din duk sun ce zai iya samun saukin da zai sa ya iya bugawa ita Masar din a gasar cin kofin duniya da za a fara a ƙasar Rasha a watan mai fita. Duk da haka shi wannan lawadin mai suna Basim Wahaba ya ce shi yana neman sai an biya diya biliyan 1 na euro ko kuma dala Amurka biliyan 1 da miliyan 200 akan shi Sergio Ramos din saboda wannan abin da yayi wanda shi lawadin yace da gangane. A halin yanzu ita Manchester United kuma an ce tana nan tana neman ta yi tayin biyan pam na Ingila kamar miliyan 200 akan shahararren dan kwallon na Italian Madrid wato Gareth Bale wanda yayiwa Liverpool mummunan lahani a ranar Asabar din da ya wuce lokacin da ya saka biyu daga cikin kwallaye ukun da su ƴan Real Madrid suka saka wanda ya ba su damar cin wannan kofi din na Turai din. Yayin da wannan ke faruwa ita kuma Liverpool an ce tana nan ta tashi haƙan wajen neman sabon gola wato mai tsarin gida bayan shirmin da golanta Lloris Carrier su yi mata a ranar Asabar da aka yi wannan kwallo din. Ina jin tsaye daga cikin abubuwan da suka bata mata rai da duk wani mai goyon bayan kungiyar kwallon kafar Liverpool shine ganin yadda aka saka wannan kwallon farko a cikin ragatsu ta hanyar sakacin da shi golan nasu Kariyo su yi inda ya bari kwallon ta fita ta silala da kanta ta je ta shiga cikin gidan golan su wato cikin ragatsu. To da yake muna magana kwallon kafa ta duniya ta wannan shekara da muke cika ta 2018 ya kamata mu ga muku cewa yanzu fa ƴan kwallo 29 kacal suka rage wa Najeriya da za su wakilce ta a wannan gasa din. Wannan ya faru ne bayan da Moses Simon ɗaya daga cikin ƴan kwallo 30 da da aka ba da sunansa za su wakilci Najeriya din aka ce ba zai iya shiga wannan kwallo ba saboda mummunan raunin da shi ma ya samu. Shi dai Simon wanda yake buga kungiyar kwallon kafa ta Jan ta kasar Belgium an ce fita batun waye je kwallon kafar Rasha ko kwallon sada zumunci da za a yi da Ingila ba zai iya zuwa ba. Yanzu haka ma ko bayan wannan ana sa ran cewa shi kocin na Najeriya dan James Nnoro zai zubar da ƴan kwallo guda hudu bayan kwallon da Najeriya za ta yi da Congo a yau. Bari mu gaggare da kalamin da Lionel Messi na Barcelona ya yi na cewa yanzu kan ya kusa ya tabbata ya yanke hukuncin cewa ba zai taɓa buga wata kungiyar kwallon kafa a nahiyar Turai ba in ba ita Barcelona din ba. Shi dai Lionel Messi da ana raɗaɗin cewa zai je ya haɗe da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ne amma an san cewa kusan duk kwallon da ya yi a rayuwarsa ya tsani da Barcelona inda kuma ya ciwo mata wato ya saka mata kwallaye 552 ragar abokan adawarta. Jama'a abin da ya sauka labaran wasannin mu ne yau kenan, ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kowace ranar Litinin ta ƙarshen watan Mayu, Amurka suna girmama jaruma da suka sadaukar da rayukansu wajen kare ƙasar Yau ranar jimami ne a wannan lokacin da muka tattara don tunawa da waɗanda suka sadaukar da rayukansu saboda mu. Muna girmama su. Ranar da tun asali aka yi wa lakabi da ranar kawatawa. Rana ce da ta samo asali a watan Mayu a shekara ta 1868 a garin Illinois inda General John A. Logan na rundunar mayakan ƴan Republican na wata kungiya ta tsofaffin sojoji waɗanda suka yakin basasa suka ayyana ranar a matsayin lokacin da ƙasa za ta ƙayata makabartin gwarzayen da suka yi yakin duniya da fulawoyi. Babban makasudin wannan ranar a cewar sa ita ce domin tuna da gwarzayen da suka rasa rayukansu waɗanda suka sadaukar da numfashin su a matsayin shinge ga ƙasar mu da makiya. Wannan al'ada ta bazu a duk fadin ƙasar kuma a shekara ta 1966 aka canza mata suna zuwa ranar tuna da mazanjiya wanda a turance ake kira da Memorial Day kuma a lokaci guda ta zama ranar hutu ta gwamnatin tarayya. Don haka a kowace ranar tuna da mazanjiya ana sa kananan tuto da fulawoyi da alamomin tunawa da su a makabartun soja a duk daukacin kasar da kayata makwancin gwarzayen sojoji. Kowane ɗaya daga cikin kaburburan da ake wa wannan kwalliyar na wakiltan ɗaya daga cikin sojan da suka rasa ransa ko ta rasa ranta wajen kare kasar da kuma martabarta. Kuma dukkansu sun mutu wajen kare rayuwar al'ummar wannan ƙasar da darajar da suka yi imani da ita da kuma girmamawar da za su ci gaba da samu har abada a dalilin sadaukar da rayukansu. Akan ce a duk lokacin da aka tuna mutumin da ya bar duniya to kamar mutumin har yanzu yana raye ne. Don haka a kowace ranar tunawa da jarumai mukan tuna da jarumtakar ɗaruruwan dubban maza da mata da suka fifita ƙasar fiye da kawunansu. Saboda haka suna zukatan mu a duk zagayowar ranar tunawa da ƴan mazanjiya domin karrama sadaukarwar su. Duk wata ƙasar da ta san abin da take yi ba za ta taɓa mantawa da jini da rayukan da sojoji suka sadaukar don amfanin ƙasar su ba. Wannan shine makasudin ranar tunawa da ƴan mazanjiya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga nasiha Ramadan.
Sunana Adam Ali Ali. So kun san cewa Ramadan wata ne wanda yake mai albarka saboda wata ne wanda musulman duniya gabaki daya suke daukan azumi. Kenan wata ne mai albarka wanda mu kanmu kasancewar mu bangare na cikin al'umma matasa kenan wannan albarka ta shahe mu kasancewar ka musulmi ko da Ramadan ko wajen Ramadan wajibinka ne ya zamanto kana da halaye nagari saboda wanda bai da halaye nagari kenan bai cika ba mutum. Wata ne wanda ya kamata a rinka ma juna gafara a rinka ziyarta juna matasa ya zamanto suna karanta karanta na tattafai na addini don saboda su tana tasda cewa wannan rayuwa wadda kake ciki ta matashi ko ka huta daga cikinta ka zama babba ko kuma a cikinta ka rasu duka iya zawa. Kenan akwai yanda ya kamata a tahi da yin azumi kamar kuka dauka yanda za a rika zuwa gurin zama na ba da ilimi na Islama da masallatayya da sallah da ziyara da majuna gafara da duka wasu aiki wanda ya zamanto na garin ne musulunci yare da su. Kenan akan su ne ya kamata matasa su ne da hankali akan su.
To jama'a masu saurare, nan zamu dasa aya a yau, sai kuma gobe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri cike har da tsakan mai wuya na Aliyu Mustafan Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com ko kuma yin sharhi kan shafinan mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da suka hada da Julie Gresham da ta hada shiri da bada umarni da ma injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya da alheri.